Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. An bayyana mutumin nan da hukumomi suka ce ya sace wani jirgin saman jigilar mutane a jihar Washington ranar Juma'a da suna Richard Russell, a cewar kafofin yada labarai na Associated Press da Seattle Times. Mutumin dan shekaru 29 da haihuwa ma'aikacin kamfanin jirgin saman Horizon Air da ke sashin kula da kayan matafiya da zakutar da jirage idan bukatar hakan ta taso. Hukumomi sun ce yayi aiki ranar Juma'a kuma yana saye da kayan aiki yayin da ya shiga jirgi wato gaban jirgin wato na Horizon Air da ke ajiye ya cilla sama. An yi imanin cewa ya mutu bayan da ya rikito da jirgin a tsibirin Ketron mai tazarar kilomita 48 kudu da filin jirgin saman kasa da kasa na Sitil Takuma, al'amarin da ya haddasa babbar wutar daji. Hukumomi sun ce da niyya ya kashe kansa. Jiya Asabar, hukumomin bincike na tarayya suka fara binciken yadda aka sace tare kuma da gwara jirgin sama da kasa ranar Juma'a daura da Sitil. Shugaban kasar Turkiya jiya Asabar ya zargi Amurka da wasu kasashe da haddasa matsalar tattalin arziki a Turkiya da zumar gurgunta tattalin arzikin kasar. Shugaba Recep Tayyip Erdogan na bayani ne kan faduwar darajar takardar kudin Turkiya lira da wato kasar da ta Amurka sanadiyar kakaba takunkumin da Amurka ta yi kan kasar a makonni biyu da suka gabata. A wani martanin da ya mayar a jaridar New York Times ta ranar Juma'a, Erdogan ya rubuta cewa muddin ba a kawo ƙarshen irin wannan yin gaban kai na rashin mutunci ba, labudda za mu fara neman sabbin abokan hulɗa. Amurka da Turkiya dai sun ja daga makon jiya bayan da Turkiya ta ki sakin wani fasto ba Amurka mai suna Andrew Brunson wanda aka masa daurin talala yayin da yake jiran shari'a kan zargin aikata ta'addanci. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata wutar daji a kudancin California wadda ta fara tashi ranar Litini da ta gabata zuwa jiya Asabar ta karu zuwa kilomita 40 koko 85 murabba'i yayin da yan kwana-kwana ke ta kokarin hana wutar lakume gidajen mutane a yankin Holy Jim Canyon. Jiragen sama da kashe wuta sun yi ta watsa sinadarin hana wuta ci kan gidaje a sassan Lake Elsinore da sauran wurare da ke kusa da gandun kurmin Cleveland na kasa, yayin da aka baiwa mutane wajen 20,000 umurnin barin gidajensu. Ana tuhumar wani mutum ɗan shekaru 40 koko 51 da haihuwa mai suna Forrest Clark da tayar da wutar wacce ake wa lakabi da Holy Fire, wato wuta mai tsarki, kuma ya gurfana gaban kotu ranar Juma'a. To amma sai aka dage sauraron karar. Yan Mali za su kada ƙuri'ar zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a yau din nan Lahadi, a yayin da suke fargabar yuwar sake fuskantar harin ta'addanci kamar yadda suka firgita a zagayen farko na zaben makonni biyu da suka gabata, lokacin da hare-haren ta'addanci suka kawo cikas a rumfunan zaɓe da dama a ƙasar. Ba kawai tunanin yuwar hare-haren ta'addancin da ka iya shafar zaben ke damun yan Mali ba, amma har ma da yadda zaben zai tasiri kan yakin da ake yi da kungiyoyin mayaka waɗanda ke da alaka da Al-Qaeda da kuma ISIS. Ministan tsaron Mali Tiana Kulubali ya gaya muryar Amurka cewa tuni gwamnati ta dau matakin tabbatar da tsaro a fadin kasar a yayin da ake gudanar da zaben, kuma gwamnati ta himmantu ga yaki da kungiyoyin mayakan. Wani Harin kunar bakin wake da aka kai a kudu maso yammacin Pakistan jiya Asabar ya jikata mutane akalla 6 ciki har da wasu injiniyoyi 3 'yan China, a yayin da kuma wasu 'yan bindiga 3 da ba a san ko su waye ba suka halaka wasu 'yan sanda 3 a yankin arewa da ke makwabtaka da kasar China. Hukumomi a lardin Baluchistan mai fama da tashi-tashin hankula sun tabbatar cewa wata tawagar ma'aikata 'yan China na dawowa daga wurin haƙar ma'adinai lokacin da ɗan ƙunar bakin waken ya gwara motarsa da motar bus mai ɗauke da su a bayan garin Dalbaldin. Direban motar bus ɗin da wasu da ke ciki sun ji raunuka da ma wasu jami'an tsaron.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi, wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa kasar Zimbabwe ne kafin mu koma Najeriya. Shin wayaushe ne za a sake tabi'a game da harkokin zabe a Afirka? Domin ko duk inda aka gudanar da zabe a Afirka abu ne mai wuyaci, ayi a gama ba tare da tarjijiyar wuya ba. Mun ji yadda na kasar Mali ta kaya. Na baya-bayan nan ko shine na kasar Zimbabwe.
Munangagwa Emerson Dambudzo, ZANU PF, 2,460,463 votes, 50.8%. Chamisa Nelson, MDC Alliance, votes received 2,147,436, which constitutes 44.3% of the poll. Votes received by Mnangagwa Emerson Dambudzo of ZANU PF party are more than half the number of votes.
Emerson Mnangagwa na jam'iyyar ZANU PF ya samu kuri'u sama da miliyan 2,460, wato kashi 50.8 cikin 100. Shi kuma Chamisa Nelson na jam'iyyar MDC Alliance ya samu kuri'u sama da miliyan 2,047, wanda wannan yana nufin kashi 44.3 kenan cikin 100. Wannan ya nuna cewa kuri'un da Mnangagwa ya samu ya zarta rabin daukacin kuri'a da aka jefa baki daya. Dan haka shi Emerson Mnangagwa ya zamo zababban shugaban kasar Zimbabwe daga ranar 3 ga watan Agusta na wannan shekarar.
Shugaban hukumar zaben kasar kenan Priscilla Chigumba take bayyana sakamakon zabe, amma tana gamawa sai Nelson Chamisa wanda suka kara da shugaban da ke kan karagar mulki wanda kuma shine lashi zaben, wato Emerson Mnangagwa. Yayi kasa-kasa yace wannan zaben tamkar shirme ne. Ga dai abin da Chamisa ke cewa.
As far as we are concerned, this election, as a presidential result, is fraudulent, illegal.
Mu dai abin da muka sani shine wannan zaben wanda shine sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar, wannan ba komai bane illa shirme, bankaura da kaucewa tsari.
You must look at the situation. You have an armed civilian who is attacked by live ammunition. Is that normal? Even in Banana Republic, is that normal? People want to go to say people are violent, people are chaotic. But the bottom line is, even if the people are burning down buildings, there is no justification.
Tilas ne a dubi yanayin da ake ciki, domin ko mutane fara hula da ba sa dauke da kowane irin makami aka kai musu hari. Dan Allah, wannan yayi daidai? Ko a kasar da ba doka hakan yayi daidai? Kawai dai mutane suna so su shafa wasu kashin kaji, ana danganta su da tashin hankali da husuma. Kai koda ma da gaske ne an ga mutane suna kone-kone, ai ba a taruwa a zama daya. Tashin hankali ba abu ne da za a amince da shi ba, abu ne da ya saba wa doka.
Sai dai jim kadan da bayyana sakamakon zaben, manema labarai sun tattauna da shi zaben shugaban kasar
Emerson Mnangagwa
kamar haka. Da farko an tambaye shi ko yana jin cewa ya ci wannan zabe tsakanin da Allah, amma sai shugaban ya ce ba shakka, ai kowa ya ga yadda aka yi zaben kuma an yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Hawa kuma an ce masa ko zai samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa, ganin ya yi nasarar zaben ne da ƴar ƙaramar rata, amma sai ya ce
we are talking about him abandoning by 2/3 majority to seek a government of national unity. Well, that is a bad idea. but it doesn't show that there's any need. I am saying the politics should now take the back seat. Because the elections are behind us, we should now.
Kina maganar gwamnatin hadin kan kasa alhali ina da kashi biyu cikin uku na daukacin yan majalisar dokokin. Amma wannan shawara take abu ce mai kyau, amma ba buƙatar hakan. Abinda kawai zan ce yanzu shine mu aje abin da ya wuce a baya domin an gama zaben. Yanzu abin da ya rage shine fuskanci yadda zamu bunƙasa tattalin arzikin kasar mu.
Amma da aka tambaye shi, wani tabbaci zai bai wa yan kasar cewa idan ya kammala wa'adin mulkin sa ba zai yi tazarce ba. Nan kuma ga amsan da ya bayar.
Perfectly. And I want to say it that I will obey the constitution to the letter, the spirit of the constitution to the letter. If I'm elected for second term, I will do my second term, but I cannot go beyond that. Fortunately, each time Britain is a woman leader, things are better. Because in 1979 when we had Margaret Thatcher, she stopped our war.
Ba shakka na shabarin cewa zan mutunta dokar kasa idan kuma an zabe ni wa'adi na biyu zan yi wa'adi na biyu. Bari na fada miki wani abu, duk lokacin da Britain take da shugaba mace sai kiga abubuwa na tafiya daidai. Na tuna a shekarar 1979 lokacin da Margaret Thatcher take prime minister, ita ce ta kawo ƙarshen fadan muka koma muka sami yancin kai a lokacin. To yanzu ma Theresa May lokacin da za a kaddamar da ni ta aiko da wakilinta cewa mu tattauna kuma muka tattauna da su muka samu fahimtar juna.
Da ƙarshe an tambaye shi wani irin shugaba yake fatan ya ga ya zama, shine sai ya ce,
a listening leader, a humble leader.
Shugaban mutane mai sauraron kukan jama'arsa, mai sauƙin kai, haka kuma mai tausayin mutanansa.
To daga ƙasar Zimbabwe sai Najeriya domin cika alƙawarin da muka yi muku na kawo ƙarshen shirinmu. Da muke cikin kawo muku sati biyu da so gabata, amma sai muka samu matsalar na'ura. Lokacin da Nasiru Adamu kai ke tsakiyar gabatar da shirin, sai na'ura ta tutsu, kuma muka yi alkawarin za mu kawo muku ƙarshen wannan shirin. Wannan Nasiru Adamu kai ke gabatarwa bayan na yi tafiya. Kuma Nasiru yana cikin tattaunawa ne da wani jigo a jam'iyyar PDP mai cewa muddin ba sake duba zaben jihar Ekiti ba, to ba mamaki jam'iyyar ta PDP ta ki shiga takarar zaɓe na shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ga dai ci gaban wannan tattaunawar.
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta ce matukar ba so ya lale kan yanayin zaben Ekiti ba, ba ma za ta shiga zaben 2019 ba. Ga gugar zana daga mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso yamma Ibrahim Kazaure.
Kamar yanda shi shugaban kasa yake so a yi, Muhammad Buhari, ya riga ya dawo yana mulkin soja ne.
Hukumar zabe ta rantse cewa wannan zaben za ta yi shi cikin adalci, don haka duk wanda kaga ya ci to mutane ne suka zabe shi.
Yo a hukumar zabe a yanda muka dauki shi kuma zaben APC ce, domin duka yaran Buhari ne a ciki. Ka kira kowa an gaya maka asalin shi tsakanin shi da Buhari. Saboda haka in dan hukumar zabe ya zo ya yi magana, in mai jinta wawa ne, to wanda ya santa ba zai zama wawa ba. Domin mu mun san ko su waye wanda suke a INEC. Kuma INEC wani branch ne na APC.
Duba shi shugaban hukumar zaben nan farfesa ne ma guda, a ce ya zama yaron shugaban kasa, wannan hankali zai dauka.
To ai ba ma yaron shugaban kasa bane, me ake kira da bawa? Bawan shugaban kasa ne, bawa ne ma. Ta ina ya zama profesa? Yo shi wai profesa wani abun burgewa ne.
Anan sakataren APC mai mulki mai malabu ne ya ce wannan kurari ne kawai da zargi maras tushe.
Ba wani jami'in tsaro ko wani ma'aikacin hukumar zabe da zai gaya maka cewa shugaban Muhammadu Buhari ko wani ma'aikaci da yake karkashinsa ya taba cewa wani jami'in tsaro ko dan sanda ko soja ko SS ko kuma ma'aikacin INEC cewa su je su yi wa jam'iyyar APC aiki mai shikarya ne. Su abin da suka sani suke yi da zatonsu duk inda aka ci zaɓe, haka ne. Ya, inda kamar tursasa muke yi ba yadda za mu yi mu faɗi a bayan sa'ai. Mun shiga zaɓe a nan bara mun faɗi. To da tursasa muke yi kamar karɓe da mashi, da mun karɓa a bayan sa kuma da mun karɓa a nan bara kamar yadda su suke yi. Mun faɗi Senator Oshun, mun faɗi House of Rep a Oshun. To da a ce karɓi da mashi muna karɓa ba wai zaɓe ake yi ba, da mun tursasa mun murɗa. Mun karɓa. To amma ba haka ba ne. To ya kamata su yi wa shugaban Muhammadu Buhari adalci, su yi wa jam'iyyar APC adalci, su tuna me suka yi, me da me suka yi. In haka ne fa hukumar zaben nan, banda shugabanta da kwamishinoni duk ma'aikatan da suke ciki dinnan su suka kawo su, ba a ce a kore su ai lokacin PDP ma ku ne kuke rike da ofisoshin hukumar zaɓe saboda aka ku tafi. Akwai wani canji da aka yi ne? Babu. Ko kwamishinonin sai da ka'idansu ya kai na lokacinsu ya yi sannan aka kawo su. To haka ma shugaban hukumar zaɓen, babu wani abu wanda wani zai kawo zai baka shaida na cewar akwai wani murdiya ko haɗin baki da jami'an tsaro ko kuma da hukumar zaɓe don saboda mun shiga zaɓe. Babu makamancin wannan. Mu a ganin mu wannan maganganu da suke yi suna yi ne saboda su sun shayi so suna gani kamar yanzu mu ma jam'iyyar APC abin da muke yi kenan. To mu ba haka muke yi ba.
Za mu rufe shirin da ra'ayin Ahmed Isa Tahir dan siyasar APC da ke yaƙi da tsarin zaben SAC.
A wani SAC da mu zaɓi Buhari dai kan. Yawa dan mu Buhari, amma wannan sauran na kafa kafa mun tantance su wallahi. Yanzu ba ga SAC din ba sun je SAC din annabi sun suna tafiya daidai ne. Lama mun tura su je su yi harmonize su haɗa kai ne su yi aiki al'umma. Amma sai batun ne da sun zo suna ta gamba da tsallakawa yana wahala. Za mu tantance ne mu ko daga jami'a kake. Ba ruwan mu da wani SAC. Yawa annabi ne manzon Allah ne kawai da zai ce mana mu yi SAC. Mu yi SAC. Wallahi ko Buhari zai ce mu yi SAC ba da mu yi SAC ba. Ina gaya maka shi da mu yi amma wallahi ba za mu yi SAC ba. Za mu canja don wasu ba san mutunci ba. Mukan zaɓe su mu gan su ma yakan zo mana aiki. Mun zo mun zaɓe wasu sun sa wasu tambayi muna shugaban mutane daban-daban. Amma ka zo ka kai da mutanen ma an kyaba ka audience. Ka ɗebo wasu wanda ma ba su taɓa jam'iyyar ba. Ka zo ka san su ne ne tutun tsinka.
Tahir, ai shi yasa ake son kowa ya fito ya zaɓi wanda yake so don a yi zaɓe ba naɗi ba.
Shin ko masu jefa kura'a a Najeriya suna da labarin cewa an kusa kulle kofar yin rajistan katin zaɓe? To ga dai abin da shugaban hukumar zaɓen na Najeriya Professor Mahmud Yakubu ke cewa.
Baki ya zo ɗaya kan cewa mu dakatar da wannan rajista ranar 17 ga watan Agusta har zuwa bayan babban zaɓe mai zuwa. Kama zuwa yanzu mun yi rajistan mutane miliyan 10,200,000. Abinda muke bukata mu yanzu shine mu tabbatar da cewa mun buga katin zaɓe na dindindin wanda in ba shi duk wanda aka maza rajista ba zai iya zaɓe ba, kuma tabbatar cewa waɗannan katin sun shiga hannun waɗanda suka yi rajista. Domin ba amfanin ka yi rajista amma baka buga katin ba, ko ba amfanin ka yi rajista mutane ba su kaɓe katin zaɓen ba, wanda shine shaidan da zai ba su ƴancin yin zaɓe a ranar zaɓe mai zuwa.
A Najeriya dai akan samu sakacin rashin fitowar mutane zaɓe har ma ga waɗanda ke da rajistar, inda wasu kan zauna a ɗaki suna jiran sakamako ta wayoyinsu na salula. Me ma dai zai hana ne su kaɗa ƙuri'ar sannan su dawo su jira sakamakon?
To masu aure, don nan ne mu kawo ƙarshen shirin, sai wani sati a jimu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokin aiki na sashen Zimbabwe Mike Hope da Nasir Adamu Likaya da baƙin nasa, sai Julie Gresham da ta zai sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Kama daga Adamawa ta Raba Benue kai har ma zuwa jihar Plateau, kusurfa matsalar guda ce na tashe-tashen hankula da ake danganta da rikicin makiya da manoma. Lamarin da yanzu ma haka ya maida wasu 'yan gudun hijira.
An kore mu, an kokkona mana gidaje ga muna nan da yawa a nan.
Kuma sun shigo suna kokkona mana gidaje, muna tarma da hankali. Kakana ma kusa a taka shi a inda zo yana kofan shi.
Kan gaskiya an yi mana kone-kone, kamar yadda na tsaya nan ɗakin na kan ko abu ɗaya bin fitar a wurin. Kamar yadda kun kalli nan na gudu nan da yara na. Ko gele ban ɗauka hannuna ba, ni na shijiran yara na koyar da nawa, shi ya sa mun gudu kuma muna neman taimako.
To ya koya 'yan sa kai ke kallon halin da 'yan gudun hijira ke ciki a yanzu? Malam Muhammad Lawal Dalladi malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa na kuwa cikin 'yan sa kai da ke tallafa wa waɗannan 'yan gudun hijira, ya mako bayyana halin da ake cikin.
Yadda kake gani a wannan wurin, yara suna cikin masifa, yara suna cikin azaba, haka tsofaffi, haka mata. Wannan abu dai kawai sai dai mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma mutane suna cikin azaba.
Ya mako zuwa yanzu akwai ɗaruruwan 'yan gudun hijira da aka kona a ƙauyuka da ke cikin halin ban tausayi, wanda akasarin su ma ke neman mafaka a wasu makarantu da ke cikin garin Mayo Balwa. Malam Abdurrashid Abubakar, shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan makarantu da 'yan gudun hijira ke fakewa, ya ko bayyana halin da ake ciki.
Bayan kwana ɗaya sai aka samu yaran ɗin suna da ciwo na measles, sai muka yi decide muka ce to wannan abun tun da yana faruwa ga 'yan gudun hijira ga yaran makaranta ba zai yiwu ba, sai muka rufe makaranta for 2 days. Hijiran suka sake zuwa kowane rana suna ƙaruwa. Yanzu a takaice muna da gudun hijira a makarantar nan ya kai mutane 2000 da wani abu a makaranta.
Garin Gyanle da ma wasu ƙauyuka biyar da ke makwabtaka da garin na cikin inda aka fi barna, an kone gidaje da dukiya baya ga ma dabbobin da aka kashe.
Kamar yadda basraken garin Malam Muhammadu Usman Baba ya sake faɗi, wanda lamarin ya shafa yanzu haka ma na ma cikin wani mawuyacin hali.
Dama muna so mu kira gwamnati ya dube mu don Allah mu a kasan Gyanle muna a cikin wahala. Niwa da kuma ba mu yanzu inda mu za mu je belle musamman ma wayanda aka kona gidajensu. Yanzu suna so su koma su duba gida gonakinsu su dan samu dai ko dan wake su sa na baya don wancan kan ya riga ya bace. Yanzu masara wanda da ka suka kana so maka ka gama sukinka masara kuma lokacin ya riga ya shige. Amma muna roko gwamnati ya taimake mu da saro, ya taimake mu kuma inda aka kona gidajen nan ko abin nan dai a dan taimako ko tampol na sa kowa dai ya dan samu ya koma gidajen don ya samu dan yayi ko wake yanzu yayi noma.
A kullum ma dai gwamnatocin jihohi da ake samun tashi hankulan kan yin tutiyar cewa ne suna nasu kokari. Comrade Ahmad Sajo shi ne kwamishinan yaɗa labarai na jihar Adamawa ya ko bayyana mai irin matakin da suka ɗauka a jihar su.
Mun zauna mun tattauna, dukkan jami'an tsaron nan sun zo mun zauna mun tattauna. A taro da muka yi mun yi yarjejeniya cewa za mu nemi ƙarin sojoji, rundunar sojoji da za a kawo nan a Adamawa don a baza su a wayannan wurare. Mun kuma yi alƙawari za mu kafa runduna ta musamman, wato task force, wadda za ta kasance akwai soja a ciki, akwai mobile police da kuma ordinary police a ciki, akwai civil defense da suke da bindigogi.
Yanzu haka masana da hukumomin cimaka da ma na ba da agaji na mako gargadin cewa a bana a iya fuskantar matsalar cimaka a Najeriya sakamakon irin waɗannan tashin hankula da ke faruwa a yanzu. Abdullahi Adamu Firambe masanin tattalin arziki ne na ganin dole hukumomin musamman ma a jihohi su tsaye.
Idan muka duba a yanzu mafi yawan 'yan Najeriya ba ma jihar Adamawa ba, kashi 70 da wani abu mazauna ƙauyuka ne. A nan ne ake zama, a nan ne kuma ake kiwo ko kuma ake ainihin wato noma saboda a samu abin da za a ci, a biya yara kuɗin makarantansu da wasu ayyuka abubuwa na rayuwa. To hatsari wanda muke kokarin fada ko kuma mun fada a ciki yanzu, akwai ƙauyuka da dama wanda yanzu noma ya gagare su. Mutum ba zai iya zuwa gona hankalinsa kwance ba, saboda haka sai dai kaga mutum ya gudu ya zawa birni ya zo ya zanna. To saboda a sai kaga abun zai mu za mu ci baya sosai. Menene ci bayan zai jawo mana? Daga ƙarshe za a dogara ne da gwamnati. Idan aka dogara kuma ga gwamnati, gwamnati za ta fi shi za ta je ta nemo abin da za a ci, neman abin da zai ci kuma ba zai shiga ko ina wa mutane har su ci su koshi ba. Daga ƙarshe kuma farashin abubuwa na duk za su haura, saboda mai noma ya yi karanci. Hatta shanun nan da muke gani saboda fadace-fadacen nan, kiwon su yanzu ya soma yin baya, saboda su ma Fulanin wasu sun tsorata kamar yadda manoma suka tsorata. To saboda haka abubuwan duk yanzu suna cin baya ne. Zaka ga farashin abun yanzu in ba tsaya sosai an dubi yanayin abubuwan ba, farashin su zai haura, wanda kuma daga baya sai kaga muna nema kuma a shigo mana da wannan kayayyakin daga kasashen
waje. Ne kuma ta gwamnati ce su yi.
To na farko dai gwamnati ta ainihin wato inganta tsaro, wannan shine zai ba kawo mana ainihin sauki a cikin duk abubuwan da muka sa a gaba. Uwa uba kuma bayan an bi ire-iren waɗannan abubuwa, gwamnati ya kamata kullun tana da wani tanadi.
Yanzu haka dai hukumomi na ci gaba da tarukan laluba bakin zaren magance wannan matsala, inda ku aka tura jami'an tsaro domin maido da doka da oda.
Lalle wannan kera ne duk abin da zai kawo mun nisa a mun sanu ba za a samu dan komisina a geji ba. Daga mun Fulani geji sai manoma abu zai same su. Allah ya sa kiran da kuka yi yau ku zo kun kaya mana kun nuna mana dalilin da suka sa in abu ya taso kamar haka ba kan so rigaggawar shiga. To mun gode mun amince.
Kuma da menene dai yanzu lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko irin waɗannan matakan da ake ɗauka kayi haifar da damar ido, ko kuma tunda dan yin magana kan ce zama lafiya wai yafi zama dan sarki. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya. Tafiya mai dawowa ba dan adam ba komai ne ma fitina ba a san karshe ba.
Tafiya mai dawowa ba dan adam ba komai.
sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.
La radio de tout le monde.